إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bayan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan lokaci domin halartar wannan majalisi don ci gaba da karatun wannan littafi na Manhajul Haqqi. A wannan masallaci kuma a cikin wannan unguwa ta Bani Fando ta biyu a wannan gari na Yamai, wanda ina ganin baiti nan na nuna da mutashi 17 ko rabi abu ne. Baiti na ina wannan da suka na za mu tashi baishi na 13 ne ko 14? Inda aka kwana ne muke magana, inda yake cewa lahul mulku wal hamdul muhitu bi mulkihi tashabir wa hikmatuhu al uzma biha al khalqu tashhadu. Ko nan ne za ta tashi? Na 19? Fa afdalu khalqillahi fil ardi was sama. Haka ne? Kuma wanda ya rike baiti na 18 wa fadala bainar rusul wal khalqi kullihim, haka ne? Bi hikmatihi jalla azim al muwahhid. Bala yace wa fadala bainar rusul, ubangiji Allah ta'ala ya fifita tsakanin manzanni, wasu manzanni sun tsara wasu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san hikimar da ya sa ya yi haka. Ba abinda Allah yake aikatawa face a cikin wannan abin akwai hikima. Kenan Allah bai sanya wannan falarar ba a wajen matsayi, Allah ya fifita shashen su ne akan shashi. Shi yasa yake wa fadala bainar rusuli wal khalqi kullihim, Allah ya fifita wajen darajar manzanni da kuma halittu, bainar rusuli wal khalqi kulli, ya sanya fifiko tsakanin manzanni da halittu gaba daya. Bi hikmatihi jalla al azim al muwahhid, saboda wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai girma madaukaki kuma abun kadaitawa da bauta. Kenan Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin hikimarsa ya fifita tsakanin manzanni. Allah bayan wani abu face akwai hikima a ciki, bai sanya su matsayi ɗaya ba, a'a ya fifita sashin su akan sashi, kamar yadda Allah ke faɗa a suratul Isra, ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. Allah ta'ala ya ce hakika mun fifita sashin annabawa akan sashi. Haka a cikin suratul Baqara Allah ta'ala ya ce tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗannan manzannin mun fifita sashin su akan sashi. Daga cikinsu akwai wanda Allah ya ma magana, kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam yana jin muryar Allah, maganar Allah, sannan wa rafa'a ba'dahum darajat, Allah ya daga sashin su wajen darajoji. Shi yasa Imam Sa'di a cikin tafsirin wannan aya yake cewa Allah yana bada labarin cewa ya fifita sashin manzanni akan sashi da abinda ya keɓance su a tsakanin mutane. Manzannin nan ana yi musu wahayi, sauran mutane kuma ba a yi musu wahayi, kuma Allah ya aiko manzanni zuwa ga mutane, da kuma kiran da manzanni suke ma mutane zuwa ga abauta wa Allah shi kadai. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita sashin su akan sashi game da abinda ya sanya wa annabawa na siffofi waɗanda suke abin godiya da ayyuka masu kyau da kuma amfani wanda yake mai game kowa da komai. Daga cikinsu akwai waɗanda Allah, wanda Allah ya magana da shi, kamar annabi Musa ɗan Imran, Allah ya keɓance shi da magana da shi. Allah na magana da shi, yana jin maganar Allah. Ko daga cikinsu kuma akwai waɗanda Allah ya ɗaukaka su akan sauransu da darajoji, kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da haka da ya ce wal khalqi kullihim, haka Allah ya fifita tsakanin halittu gaba ɗaya. Da haka fifiko tsakanin manzanni wannan tabbataccen abu ne, haka tsakanin mutane, ba matsayin mutane ɗaya ba, haka manzanni su ma ba matsayinsu ɗaya ba. Yanda Allah ya fifita mutane, wani ya yi wani wajen daraja da wajen ɗaukaka, to haka su ma annabawan. Shi yasa a suratul Isra Allah ta'ala yake cewa unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd, ka duba ka ga yanda muka fifita sashin mutane akan sashi, darajar su ba ɗaya ba. Wannan ke a suratul Zukhruf Allah ta'ala yake cewa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'din sukhriyya, mun daga sashin su akan sashe wajen darajoji, saboda sashin su ya riki sashe, ma'ana horarre. Idan ya zama to mutum ya yi ka kuɗi ko ya yi ka matsayi, kai a matsayinka na mai ƙaramin ƙarfi, kaga yana iya ya sa ka aiki ya biya ka. Amma iya zama to duk matsayin mutane guda ɗaya, idan kaga hatta da wanda zai ma wani aiki ba a samu, da haka sai Allah ya fifita sashin mutane akan sashi. Wannan abu ne tabbatacce, mutane ba matsayinsu ɗaya ba, Allah ya fifita su wajen matsayi da darajoji, hatta ma a ranar tashin kiyama da hikimatihi, da hikimar Allah. Wannan duka abin ya zo ne saboda wata hikima ta Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya ɗaukaka ya ɗaukaka, wanda yake mai girma shine al-azim, suna ne daga cikin sunayen Allah. Wannan yana tabbatar mana da girma da Allah a cikin zatinsa da sunayensa da kuma ayyukansa. Al-muwahhadu, wanda yake wajibi ne a kaɗaita shi da ibada, duk ibadar da mutum zai yi yanayi ya kaɗaita Allah da wannan ibada. Wa an yukhlisa lahu ad-din, ya tsankance masa addini,
ya tsantsance addini gare shi ga Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kada ya sanya wa Allah abokin tarayya da haka a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci fifikon da a tsakanin manzanni da kuma tsakanin mutane sai Allah ya bayyana cewa mafificin fifiko a wajen daraja madaukakiyar matsayi ko kuma madaukakin matsayi wanda ya zamanto shine mafifici a cikin halitta wajen daraja mafi daukaka a wajen matsayi shine shugaban ƙayan annabi Adam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa sai ya ce fa afdalu khalqillahi fil ardi was sama nabiyul huda wal alamin Muhammad mafificin halittun Allah a bayan ƙasa da sama ma'ana a cikin ƙasa da cikin sama wanda yake mafifici a halittun Ubangiji Allah ta'ala nabiyul huda shine annabin shari'a shine annabi Muhammad wal alamin kuma wanda yake shine mafifici wajen daraja ga talikai shine Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafificin halittu gaba daya shine shugaban ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wassalam shi yasa sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalur rusul bittifaqil muslimin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafificin manzanni dukkan musulmi sun ittifaki akan haka malaman musulunci sun ittifaki manzo Allah shine mafifici a cikin manzannin Allah lakin waqa niza'un hal huwa afdalu min dulatihim inda jayayya take tsakanin malaman shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka hada annabawa gaba daya duk ya fi su qata'a jama'atun bi annahu afdalu kama anna siddiqahu ababakar wujina imanuhu bi iman jami'il umma faraja daka wasu jama'a daga cikin malamai suka yanke magana cewa manzo Allah shine mafificin dukkan manzanni gaba daya kamar yanda Abubakar Siddiq an auna imaninsa da imanin dukkan al'umma sai imanin Abubakar ya rinjayi imanin dukkan al'umma da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suka ce shine mafificin dukkan annabawa gaba daya nabiyul huda annabin shari'a wanda Allah ya aiko shi da gaskiya da shari'a wal alamin sannan kuma wanda yake annabi ne na talikai gaba daya Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga talikai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ta'ala ya ce bamu aiko ka ba face rahama ne ga talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa shi rahama ne saboda haka yace wa khassalahu arrahmanu ashabahu alula aqamu alhuda wad-din haqqan wa mahadu wa khassalahu arrahmanu ashabahu alula Allah mai rahama Allah mai rahama ya kebance ma manzon Allah sahabbansa na farko ya zaban masa sahabbai na farko masu karamci waɗanda suka tsaye tsayin daka wajen bashi gudunmuwa da ƙarfafa shi da taimakonsa don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanu khairun nas wa afdalul alamin sun zamanto su ne fiyayyun mutane mafificin talikai gaba daya wa afdalu kuma min nabiyyi kuma su ne mafificin al'ummomin annabawa la kana wa la yakunu misluhum ba'da an-nabiyyi bayan annabawa to babu wasu babu wani wanda ya zamanto tamkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma kutankwacin su Allah ta'ala yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku ne zababbi ma'ana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne fiyayyan al'umma wa'inda aka fitar dan anwanin mutane nan da suwa ake da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ka yazo a cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ala innakum tufuna 70 ummatan antum khayruha wa akramuha ala Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innakum tufuna 70 umma antum khayruha wa akramuha ala Allah ma'ana ku ne cikakku na al'ummomi guda 70 ku ne fiyayyunsu sannan kuma ku ne mafi karamci mafi darajarsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka sahabban manzo Allah al'ula humul ula sune na farko waɗanda aqamul huda suka tsayar da shari'a waddina da addini haƙƙan da gaskiya ma'ana da ƙoƙari mai girma da ayyuka waɗanda suke cikakku wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kaddamar wajen yada da isar da addinin Allah tabaraka wa ta'ala da haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka zamanto su ne mafi cancantan mutane mafi dacewar mutane mafi rabon mutane game da addu'an annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda annabi yace naddara Allahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballagaha fa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu annabi sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune mafi cancantan mutane da ita sune mafi rabo samun rabon wannan addu'a manzo Allah yace naddara Allahu ra'an Allah ya haskaka huskar mutunan da sami'a maqalati yaji magana ta yaji abinda na faɗa na addini fa wa'aha sai ya kiyaye wannan maganar cewa wa afidha ya haddace ta wa ballagaha kuma ya isar da ita inda ya kamata a isar da ita fa rubba hamil fiqhin so da yawa wanda zai dauki wata fahimta ila man huwa afqahu minhu sai ya kai ta wajen wanda ma ya fi shi fahimta zaka ji abin da yake na kwarai ka je ka isar da shi wanda ya ji ma da gare ka wata kila yayi kuma amfanuwa da wannan abin da haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune mafi cancantan mutane da wannan addu'a domin sune waɗanda suka ji maganganun manzon Allah sannan suka kiyaye suka haddace kuma suka isar har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sanadiyar sune sakon ya iso gare mu wa mahadu ma'ana suka shinhuda suka shirya suka taka suka gyara hanya ma'ana su ne waɗanda suka zamanto na farko a wajen gurbin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen taka hanyar da annabi ya taka shi ne hanyar musulunci ga al'ummar musulunci Allah ya saka ma wannan al'umma ta musulunci da alkhairi Allah ya yarda da su ya ƙara musu yarda summa bayyanar wajibati ba tijaha sahabati sannan sai ya bayyana abinda yake wajibi dangane da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai yace fa hubbu jami'il ali wa sahbi indana ma'ashir ahli al-haq fard mu'akkad fa hubbu jami'il ali ma'ana san dukkan mutan gidan annabi matan annabi ya'yan annabi sallallahu alaihi wa sallama dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama son ali muhammad yani jami'il ali wasahabi da sahabban annabi indana malai yace a wajen ahli sunna wal jamaa ma'ashir ahli al-haqq a wajen mutaran mutanen gaskiya fardun farillahi wajibi ne kaso iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa matansa da ƴan uwansa a matsayinka na musulmi wajibi ne kaso su wajibi ne kaso sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mu'akkadu wannan farilla ne kuma farilla mai ƙarfi da haka babu nayarwa daga cikin alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sabani yanda wasu batattu suke yi na fitar da wasu daga cikin matan annabi daga alayen annabi sallallahu alaihi wa sallam matan annabi da ƴaƴansa duka suna cikin alayensa wajibi ne a matsayinka na musulmi ka so su babu na kyama babu abin ki daga cikin su amma duk wanda kaga yana kyamar wasu daga cikin alayen mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan aqida shi gurbatacciyar aqida ce ba aqida kwarai bace ba zaka samu wasu na zagin matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Aisha radiyallahu anha wannan duka dalili ne wanda yake nuna gurbatacciyar aqida su ba su akan tafarki nagari ba su akan tafarki na gaskiya dan haka san sahabban annabi gaba daya da san mutan gidan annabi wannan addini ne kuma wannan aiki ne wanda ake neman kusanci ga Allah da shi wanda musulmi ya kamata mana su nemi kusanci ga Allah da wannan in sahabban manzon Allah da kuma alayen gidan annabi sallallahu alaihi wasallama muna huci saboda Allah subhanahu wataala yana faɗa a alqur'ani yace wallazina ja'u min ba'dihim wa inda suka zo bayan sahabbai yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana ya ubangijin mu ka gafarta mana wali ikhwanina ka gafarta ma ƴan uwanmu allazina sabaquna bil iman wa inda suka riga mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan Allah kada ka sanya kyashi da haushi da keta ma'ana a cikin zukatanmu lil ladina amanu da waɗanda suka yi imani innaka rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji lalle kai mai rangwame ne kuma mai jin kai da haka san sahabban annabi da kuma mutan gidan annabi wannan wajibi ne ga dukkan musulmi wanda yake mai lahiyayya aqida sannan malai yace wa min qawli ahli al-haqq anna kalamahu huwa al-lafz wal-ma'na jami'an mujawwad wa min qawli ahli al-haqq yana daga maganar mutanen gaskiya abinda suka yi suke addini da shi abinda suka kudurta shi a zuciyarsu abinda suka yi imani da shi anna kalamahu lalle maganar Allah azza wa jalla huwa al-lafz wal-ma'na lafazin da ma'ana duka daga Allah ne al-qur'ani lafazinsa da ma'anarsa duka na Allah ne duka daga Allah ne subhanahu wa ta'ala da haka fal-kalamu al-mudafu ila Allah huwa al-lafz wal-ma'na laysa al-kalamu al-alfaz dun al-ma'ani kenan maganar da ake jinginawa Allah ta al-qur'ani da lafazin da ma'anonin duka ake jinginawa ga Allah ba wai lafazin ba banda ma'anoni wala ma'ani dun al-alfaz ko kuma ma'anonin banda lafuzan abinda addaidai wanda salaful umma magabata suke akai kamar Imam Ahmad irinsu Imam al-Bukhari kamar yanda yazo a cikin littafin Khalqu Af'alil Ibad da kuma sauran malamai waɗanda suka gabace su da waɗanda suka zo bayan su mabiya nassosi waɗanda suke bin dalilai tabbatattu da kuma haduwa na magabatan al'umma cewa annal qur'ana jami'ahu kalamullah qur'ani gaba ɗayan shi magana Allah ne hurufuhu wa ma'ani harfa al-qur'ani da ma'anonin al-qur'ani duka magana Allah ce da harfan da ma'anonin duka magana Allah ne wannan shine abinda magabata suka yi imani da shi laysa shay'un min zalika kalaman li ghayrihi babu wani abu na alqur'ani da yake maganan wani shi in ma kaji wani yayi magana a cikin alqur'ani to Allah ne yayi hikayar maganar tashi ba wai haƙiƙanin magana shine yayi maganar ba dan haka duk abin da yazo a cikin alqur'ani da haruffan da maganan da ma'anan duka daga Allah ne subhanahu wataala wannan ce walakin anzalahu ala rasulihi Allah ya saukar da Al-Qur'ani ga manzansa wa laysa Al-Qur'anu isman li majarrad al-ma'na wa Al-Qur'ani ba wai suna bane kawai tsagwaran ma'ana kawai wala li majarrad al-huruf ko kuma tsagwaran haruffa bal li majmu'ihima ya hada haruffan da ma'anonin gabaɗaya daga Allah ne da haka sai yace mujawwadu ma'ana alqur'ani akwai hikima akwai kwarewa akwai gwaninta a cikin lafuzan sa da ma'anonin sa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid Allah ta'ala yace la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi banna bata zo ma alqur'ani a lokacin saukarsa lokacin da alqur'ani ke sauka banna bata shigarsa wala min khalfihi haka bayan gama saukarsa banna bata shiga bata da wurin zama alqur'ani duk yanda ka kare wani abu ko ka rage wani abu ko ka shahe wani abu sai an gane cewa ka rage ka shahe ko kuma ka kara Al-Qur'ani yana na a cikin kirazan waɗanda Allah ya ba ilimi sun hada ta Al-Qur'ani ba abinda zaka isa ka tsara a cikin Al-Qur'ani Allah ya tsara Al-Qur'ani tanzilun min hakimin hamid Al-Qur'ani sabkake ne daga gwani waye gwani shine Allah hamidun godadden sarki ina fata an fahimta sannan malai ya ci gaba da cewa walaysa li makhluqin wa anna li khalqi li khalqihi بقول كقول الله إذ هو أمجد وليس لمخلوق سوى القرآن للي مغنى الله أي أن كلام الله مغنى الله سبحانه وتعالى صفات دقيقة صفوف إنسان الله نا مغنى صفات دقيقة صفوف إنسان dan haka jingina alqur'ani zuwa ga Allah jingina ne na sifar Allah ba wai jingina ba ma'ana ba jinginawa bane zuwa ga halitta walaysa bi makhluqin alqur'ani ba halitta bane alqur'ani kalamullahi magana Allah akwai wanda suke da aqida cewa alqur'ani ba magana Allah bane ba halitta ne to wannan aqida gurbatacciyar aqida ce alqur'ani kalamullahi wa laysa bi makhluqin alqur'ani ba halitta bane da haka magana Allah ce fal qur'anu kalamullahi laysa bi makhluqin magana Allah ce ba halitta bace ba alqur'ani magana Allah ce ba halitta bace sannan malai ya ambaci akan abinda yake zama shaida daga cikin abubuwan da ake gani yake iya zama hujja daga cikin hujjoji malai yace wa anna li khilqihi bi qawlin ka qawlillah cewa halittu yanda suke da fasaha da balaga da bayani ba sa iya yin magana irin magana Allah shine wa anna li khalqihi ko li khalqihi bi qawlin ka qawlillah taqata halittar Allah za su yi magana irin magana Allah duk irin fasahar da Allah ya ba halittunsa da balaga da iya magana da kwarewa magana halitta Allah ba ta zama daidai da irin maganar Allah cewa anan wa anna li khalqihi bi qawlin ka qawlillah duk bayani bai yi wa su yi magana irin ta Allah dan haka Allah ya yi musu tahaddi cewa aljanu da mutane inda za su taru gaba daya su zo da sura daya kowa ya kawo kwarewarsa mai balaga mai nahawu mai mantiki ya magana duka a taru da mutane da aljannu a kirkiro sura guda kwatankwacin alqur'ani Allah ta'ala yake ba za su iya ba قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله تعالى يكتشى قل كتشى لإن اجتمعت الإنس والجن دا جنس متند الجني ذا صعدوا هو أيك ورئوس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أكل سزودة فتوقة من القرآن نا الله لا يأتون بمثله باسا إيه زواد فتوقة شيش ولو كان بعضهم لبعض زهيرا فودا قشاشا سو ياتي مكام ساش وأن آياتنا على سورة الإسراء سنع الله تعالى أم يقولون افترى koko suna cewa a'a manzon Allah ne ya kirkira alqur'ani to ai su ma larabawa ne akwai ƙwararru wajen waka wajen balaga wajen fasaha to in sun ce manzon Allah ya kirkiro shi ba Allah ne ya aiko shi da shi ba to Allah ta'ala yace ulka ce musu fa'atu bi ashri suwarin mislihi ku zo da sura 10 ne manzon ku zo da sura 10 مثله كتن كتن القرآن سورة غوما وإيه إرن القرآن مفتريات وإن سكي كاغوك كاغو تنه كنت من ذا أنه شيني كاغو با الله رأي كوش وكو تو كجيكو كاغو تنه كما لا ربا واني شما بلا ربي كجيكو ساق واري وكو نما غانا واري وكو نتنين كايدو دم غانا واري وكو na ƙwarewarku wajen waka da sauransu ku je ku zo da sura 10 kwatankwacin alqur'ani wa'inda suke kagaggi muftariyat wada'u man istata'tu an ba ku daman ku kira duk wanda kuke da ikon ku kira ku tara min dunillahi da ba Allah ba ya ka muku gudunmuwar abinda ya ƙware na magana a cikin sa ku an ba ku dama ku hada duk wanda kuke iya hadawa in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne cewa manzon Allah ne ya kago alqur'ani ba daga Allah ba suka kasa sannan Allah ta'ala ya sake cewa a suratul baqara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna kokonton abinda muka saukar ma bawan mu na alqur'ani cewa ba daga gare mu bane to fa'atu bi suratin min mithlihi in ba ku iya kawo sura 10 to ku kawo sura guda dukan ku da mutane da aljannu ƙwararrun duka ku haɗu ku kirkiro sura ɗaya ta tankwacin alqur'ani wada'u shuhada'akum min dunillah ku kira duka waɗanda za su kama muku da ba Allah ba in kuntu sadiqina in da ku masu gaskiya ne cewa alqur'ani ba daga Allah bane manzo Allah ya kago shi da ka id huwa amjadu maganar Allah subhanahu wa ta'ala amjadu ma'ana mai yalwaci maganar Allah kammalallar magana ce kuma mai girma ce saboda haka sai Allah ya siffanta alqur'ani da cewa المجد يتي بل هو قرآن مجيد هو قرآن مجيد شي ونن ابن كراتوني ونديكي من يلوى ونديكي تككي من جرمى في لوح محفوظ اتكي اللوح المحفوظ داك كنت انا سي الله يصف انت القرآن دتي من يلواني ya hada dukkan siffofin cika da girma saboda haka malai yace wa nashhadu anna alkhayra washarra kulluhu bitaqdirihi wal'abdu yas'a wa yashhadu wa nashhadu mun shaida mun yi imani kuma mun tabbatar anna alkhayra cewa duk abin da yake alkhairi ne washarra da sharri kulluhu dukkan sa yana kasancewa ne bi taqdirihi da kaddarawar Allah babu wani abu alkhairi da zai samu mutum sai da kaddarawar Allah haka babu wani abu na sharri wanda zai faru sai da abin nan kaddarawar Allah wal abdu yas'a wa yajhadu bawa yana kokari ne wajen yin abu amma kaddara masa wannan abin Allah ne ke da iko wannan yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa imani da kaddara mutum yayi imani da abin da Allah ya kaddara masa na alkhairi ko na sharri duka wannan daga Allah ya zo a cikin hadisin jibril shahararren hadisi wanda ya zo yana ambatan usulul imani ma'ana asulla na imani tushen imani yake ce ma manzo Allah da yace manzo Allah akhbirni alil iman ka bani labari game da imani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al imanu an tu'mina billah imani shine ka gaskata Allah wa mala'ikatihi kuma ka yadda da cewa mala'iku ma'ana bayin Allah ne wadanda Allah ya halitta da haske wa kutubihi da kuma litafan da Allah ya saukar wa manzannin sa wa rusulihi da kuma manzannin da Allah ya aiko wal yawmil akhir da kuma ranar lahira cewa tabbas lahira za ta kasancewa wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddarar Allah alkhairin sa da sharrin sa dan haka kaddara mai dadi da mai tsaci alkhairi da sharri wannan dukan sa daga Allah ne babu wani abin da zai kasance ba sai da izinin Allah Allah shine mahalicin komai Allah shi ya halicci alkhairi shi ya halicci sharri inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar Allah ya ce komai mun halicce shi ne da kaddara a suratul ahzab wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah yani abin kaddarawa ne wani abu ne wanda Allah yake kaddara shi a suratul a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada wanda ya halitta kuma ya daidaita halittar sannan kuma ya kaddara abubuwan kaddarawa kuma ya shiryar da yanda za a amfani da su shi yasa ibn al-qayyim a cikin al-fawaid yake cewa asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun abinda afan da so ma'ana tushen alkhairi shine ka san da cewa abinda Allah ya so ke kasancewa abinda Allah bai so ba ba zai kasancewa dan haka fayatayaqqanu hina idhin a lokacin nan ne mutum zai tabbatar da cewa annal hasanati min ni'amihi dukkan kyawawan abubuwa daga ni'imomin Allah ne da aka fatashkuruhu alaiha in Allah ya maka wani kyakkyawan abu ko wani alkhairi ka san da cewa daga Allah ne yana daga cikin ni'imomin Allah sai ka gode wa Allah akan wannan wa tatadarra'u ilaihi ka kaskantar da kai ga Allah Allah ya kta'aha anka ka kaskantar da kai ga Allah kada ka rika jiji da kai kana girman kai in Allah ya ma ni'ima saboda ka Allah ya yanke maka wannan ni'ima wa anna sayyi'ati min khizlanihi wa 'uqubatihi kuma miyagun abubuwa miyagun ayyuka wannan yana daga cikin yani kaskantarwar Allah da kuma ukuba da Allah yake mabarinsa da haka in wani mummuna abu ya same ka ko wani sharri ya same ka to ka san da cewa ukuba ce daga Allah da haka fatabtahila ilaihi an yahula bainaka wa bainaha ma'ana sai ka roki ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya sha makance tsakaninka da wannan miyagun ayyuka wala yakilaka fi fi'lil hasanati wa tarki sayyiati ila nafsika kada Allah ma'ana ya barka a cikin ya kyale ka a cikin aikata kyawawan ayyuka da barin miyagun ayyuka ka kanka a Allah ya sanya taimakonsa a gare ka wajen baka daman aikata kyawawan ayyuka da kuma nisantar miyagun ayyuka wannan ke والعبد يسعى ويجهد باوى yana tahiya ne yayi kokari imanin bawa cewa al'amura gaba daya suna kasancewa ne da kaddarawar Allah wannan baya nihin cewa mutum ya bar aiki a arziki kake so to nemi hanyar neman arziki sai kai imani cewa in Allah ya yi kai arziki zan amma ba kai zaman ka ba kace to in Allah ya kaddara in yi arziki ai ko ban yi aikin neman arzikin ba zan same shi to wannan kuma ba wannan kuma ba aqida kwarewa ce abinda annaka ka yarda da Allah ne ke kaddara komai amma kuma ka bi hanya dole ne ka yi koda dalili bil asbab al aqd bil asbab وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد ما ليت وإيماننا إيمان ما نس قول وفعل ونية ما جنا لي دكما أيكي دكما نية والنشين تفسيري وند يجمي ma'anar imani qaulun bil lisan fada ne da harshe menene mutum zai fada kalmar shahada la ilaha illallah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi abinda mutum ya fada da harshen sa yayi imani da shi da zuciyar sa wa amalun bil jawahir bil jawarih sannan kuma gabubuwa su yi aiki shi yasa anan malam yace wa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyatun imanun mu magana ne da aiki da kuma niyya kenan imani ya kunshi waɗannan abubuwa mutum yayi imani da cewa Allah ne ya halicce mu shi ne wanda ya samar da mu sannan kuma ya kudurta wannan a zuciyarsa sannan kuma yayi aiki wa'annan sune mukawwalun min hadhihi al-arkan ma'ana imani ya kumshi waɗannan rukunai ne guda uku wanda da sune imani ke tsayuwa qaulun wa fi'lun wa niyyatun laysa al-imanu qaulun bila amal ba imani bane wai mutum ya faɗa ba aiki sai ga wani bai aiki imani amma da ka taba sai ya ce maka taqwa ahuna to in taqwa na nan in dai akwai tsoron Allah akwai imani a zuciya to gubuwa za su nuna kai aiki imani amma sai mutum ya ce a ai imani yana zuciya kuma bai aiki imani to ba a imani ya zamanto magana ne babu aiki shine ma'anar laysa al-imanu qawlun bila amal wala amalun bila niyya koko aiki ba niyya a imani yana tsayuwa ne da waɗannan abubuwa guda uku alƙaulu wal amalu wan niyya magana da aiki da kuma niyya wannan sune abin da imani yake tsayuwa a kansu shi yasa Imam al-Auza'i rahimahullah yake cewa la yastaqimu al-iman illa bil qawl imani baya daidaituwa ya tsayu ya miku sai da magana wala yastaqimu al-iman والقول الا بال يعني بالعمل ايماني بي تسوى ده مغنى سي ده اي ولا يستقيم الايمان والقول والامر الا بنيته حكا ايماني بي تسوى ده مغنى ده ايكي سي ده نيه ود تكي موافقه للسنه وند يداتي ما سنه وكان من مدى من سلفنا وان ده سكا شوده ده مغباتن مو لا يفرقون بين الايمان والعمل باس بمبنتاوا تسانين ايماني دا ايكي والعمل من الايمان والايمان من العمل ايكي نا دغ ايماني سنن كما ايماني نا دغ ايكي وانما الايمان اسم يجمع هذه الاديان اسمها ايماني ونسوناني وند يا حدا wannan sunayen gaba daya na addini wa yusaddiquhu al-amal aiki shike gaskata imani faman amana bi lisanihi wanda yayi imani da harshen sa ya fada da harshe kenan wa arafa bi qalbihi kuma ya san wannan a zuciyarsa wa saddaqa bi amalihi kuma ya gaskata da aikin sa fatilkal urwatul wuthqa la allati lam tusama laha to wannan ita ce igiyar da Allah yake cewa duk wanda ya rike ta ba ta katsewa wa man qala bi lisanihi wanda ya fadi da harshe walam ya'rif bi qalbihi bai kudurta a zuciya ba walam yusaddiquhu bi amalihi bai gaskata imanin da aikin sa ba lam yuqbal minhu ba a karban masa wannan kalma ta la ilaha illallah wa kana fil akhirati min al khasirin a lahira zai tashi cikin tababbi saboda haka kenan wannan shine abin da ya shahi ma'anar wannan baitin kuma saboda kurewar lokaci ina ganin nan ya kamata mu dakata abinda muka bari dai da Allah ba mu lada kusakuran da muka yi kuma kuma ni da Allah subhanahu wataala ya himana da wannan muke cewa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa